Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a yau Alhamis 16 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
An ci zarafin ɗan gudun hijirar Eritrea a Habasha. Koriya ta Arewa ta fito da wani sabon salon harba makaman kare dangi. Haka zalika za a ji cewar Jamusawa na shirin fitar rumfunan zaɓe.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa lauyoyin da ke kare Sheikh Abdul Jabbar sun janye. To ko me yasa?
Ta wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba.
Sai a biyo mu a ji cikakken bayani. Wasu 'yan Najeriya na ganin idan ba a kula ba, kokarin gamawa da 'yan bindiga da ake yi yanzu na iya zama kura kawai a maimakon gamawa da su din.
Ni shawara ta ga waɗanda jami'an tsaro, in za su operation to su kula da ƙauyukan da ke makwataka da waɗannan garin da za operation, saboda an kurba tsayin iskar nan fannin sun kai.
Idan mun ƙetara jamhuriyar Niger kuma, za a ji cewa shirye-shiryen sallar latar gishiri da makwabtan ƙasashe kan hallara na kankama. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ta da fatar an wuni lafiya. Yan gudun hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun sha cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannin laifin yaƙi, inji Human Rights Watch a yau Alhamis. Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai shalkwata a nan Amurka ya yi bayani dalla-dalla na rawar da sojojin Eritrea da mayakan 'yan tawaye daga yankin Tigray na arewacin Habasha suka taka a kan kisan gilla da aka yi da alamar tilastawa 'yan gudun hijira komawa gidansu da kuma barna mai yawa a sansanin 'yan gudun hijira biyu. Munanan kashe-kashe fyaɗe da sace-sace a kan 'yan gudun hijirar Eritrea a Tigray manyan laifukan yaƙi ne, inji Latida Bada, daraktar hukumar Human Rights Watch ta Afirka. Ta ƙara da cewar shekaru da yawa Tigray ta kasance mafaka ga 'yan gudun hijirar Eritrea da ke tserewa cin zarafi, amma da yawa yanzu suna jin basa da wani mafaka. Koriya ta Arewa ta ce daga wani jirgin ƙasa ta harba makami masu linzami ɗin da ta yi a jiya Laraba, karo na farko da ƙasar ke ɗauki da makamin nukiliya da ta gwada wani tsari na harba makamin daga jirgin ƙasa. Cilla makamin na jiya Laraba shi ne na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin ƙasa da mako guda, yayin da take ƙara matsin lamba ga Amurka kan makaman nukiliya da ya tsaya cik. Hotunan da aka buga a kafafen yaɗa labarai na gwamnati a yau Alhamis sun nuna wani makami mai linzami mai duhu wanda ya fito daga tashar jirgin ƙasa da aka kafa a kusa da rami a wani yanki mai tsaunuka wanda yake cike da bishiyoyin lemu da hayaki da wuta bayan harbin. Gwajin wanda ya hada da rundunar sojojin makami mai linzami na Koriya ta Arewa wani bangare ne na babban kokari don ba da damar kasar ta haddasa mummunan rauni ga sojojin da ke barazana a wurare da yawa a lokaci guda, a cewar hukumar labaran Koriya ta Arewa. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A ranar 26 ga watan Satumba, Jamusawa za su je rumfunan zaɓe a zaɓen tarayya don raba kujera a Bundestag, kuma su yanke shawarar wanda zai gaji Angela Merkel a matsayin shugabar gwamnati, alamar ƙarshe na zamanin Angela Merkel. Da yawa suna kallon wannan zaɓen a matsayin mafi muhimmanci a zaɓen Jamus a tsawon gwamman shekaru.
An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda lauyoyin da ke kare Sheikh Abdul Jabbar a shari'arsa da gwamnatin jihar Kano wacce ke zarginsa da aikata sabo suka janye. Daga Kano ga Baraka Bashir da cikakken rahoton.
A zaman yau ne dai waɗannan lauyoyi na wanda ake tuhuma wato Sheikh Abdul Jabbar suka janye daga kare shi, inda kotu ta yi zama a ƙarƙashin mai shari'a Malam Ibrahim Sarki Yola. Tun a zaman da ya gabata ne aka buƙaci sakamakon ji da na ƙwaƙwalwa daga asibiti domin tabbatar da lafiyar ƙwaƙwalwar wanda ake tuhuma. A zaman yau wanda gwajin ya tabbatar da komai nasa lafiya lau yake. Haruna Magashi, lawyer Sheikh Abdul Jabbar a baya, wanda yake sakamakon tattaunawar da suka yi da wanda ake ƙara bayan tattaunawar tasu ne suka ga cewar akwai buƙatar samun matsayar janyewar su. A cewar su, hakan shine maslaha akan wannan shari'a.
Bani da hurumin da zan ce ga abinda muka tattauna ko ga wasu maganganu da muka yi tsakanin mu da shi wanda ake tuhuma yanzu haka yana gidan kaso, ba ku da access da shi, kana ba ku da hanyar da za ku yi balancing. Dan haka zai fi mu tsaya akan takardar da muka bara a kotu cewa mun yi matsaya da shi akan cewa janyewar mu ita ce maslaha, dan haka muka janye. To lalle dai ba wata bukata da aka bi mu ta karkashin kasa. Sannan zan iya cewa ita wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba. Ai yanzu muna da sanin cewa ana zaluntar sa ne, kuma muna sa ran inda za a yi wannan shari'a tsakani da Allah a ƙarshe zai samu nasara. Amma babban muhimmin abu shine shi lawyer ba zai tsaya wa wanda ba shi da kwanciyar hankali da shi ba.
Farfesa Mamman Lawan Yusuf Arisan, wanda shine lawyer gwamnati, shi ma ya magantu ya ce dukkanin rahotannin asibiti sun tabbatar da lafiyar malamin.
Mu a bangaren mu ba mu suka ba wajen janyewar su, saboda haka kotu ta ba su dama suka janye. To sun janye kuma dole a waiwaye shi wanda ake tuhuma, to ya ake ciki zai ci gaba da shari'a da kansa ne koko zai nemi wasu lauyoyi? Yayi bayanin dalilin da yasa lauyoyin nan suka janye, wannan abu ne tsakanin su bai shafe mu ba. Shi kuma an ba shi dama ya kawo wasu lauyoyin in yana da niyyar haka. Yace lalle yana da buƙatar haka, saboda haka kotu ta daga sati biyu a dawo 30 ga wata, lokacin da zai gabatar da wasu lauyoyi da zasu kare shi.
Lawan Alhaji Ibrahim, wani lawyer mai sa ido wanda ya halarci zaman a yau, ya ce kamar yadda shari'a ta kasance ta bangaren masu tuhuma da masu kariya, ya ce lawyer yana da damar da zai janye kare wanda ake tuhuma, kuma doka ta ba shi dama da za su iya janyewa. Sannan akwai sirri tsakanin lauyoyi da wanda suke karewa.
Wai daman doka ta zo, in lawyer ya janye yana da damar da zai janye case in ya ga akwai wani sabani ko wani rashin jituwa kan da client nasa, kuma doka ta ba ya dama da ya sanarwa kotu, kuma sun janye su sanarwa kotu ko kotu ta ba su umarni cewa su fita. Akwai sirri tsakanin ka da lawyer da client din ka, akwai haka kotu ta dawo ta kan cewa kana faɗa wani sirri a abin da ya faru, kuma za a faɗa, za a recording din tsakanin su, domin Allah ne ya san me yasa suka janye, kuma shi ya ga ba da interest, Allah ne ya sani.
A halin da ake ciki dai, kotu ta dage sauraron karar har sai ranar 30 ga wannan wata, lokacin da malamin zai gabatar da wasu lauyoyin da za su kare shi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Yusuf da ci gaban labaran duniya.
Daga sabuwar hanyar dogo da hanyar mota wacce ke ba China damar kutsawa a karon farko zuwa tekun Indiya ta hanyar Myanmar, zuwa ayyukan samar da ababen more rayuwa a gabas a arewa da Sri Lanka, damuwa na ci gaba da karuwa a Indiya yayin da kishiyarta China ke kusa da kusa a gabar tekunta, manazarta suka shaidawa muryar Amurka. Yayin da Indiya kuwa ta dade tana tinkarar China akan iyakokin Himalaya, kalubalen tekun kuma yana karuwa yayin da alaka da makwabciyarta a Asiya ke tabarbarewa. A watan da ya gabata, Beijing ta yi jigilar kayan gwaji ta hanya daga tashar jirgin ruwa ta Yangon ta Myanmar da ke tekun Indiya zuwa lardin Yuan da ke kan iyakar China, da ta jirgin kasa zuwa Chengdu a lardin Shuen da ke kudu maso yammacin China. Yayin da aka bude sabuwar hanyar kasuwanci, manzo na musamman na kasar Sri Lanka a harkokin Asiya Sun Juan ya zarci Myanmar don tattaunawa da shugabannin soji wanda suka hambarar da zababbiyar gwamnati ta An San Suu Kyi a watan Fabrairu. China wacce bata la'anci juyin mulki da soji suka yi a Myanmar ba tana ci gaba da ayyukan bangarori biyu wanda suka hada da tashar jirgin ruwa mai zurfi a Cape na Myanmar kusa da Bay Bengal. Wani bincike da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bayyana sakamakon sa a jiya Laraba ya ce kashi na uku na allurar COVID-19 na Pfizer mai zubi biyu yana haɓaka garkuwa na mutum daga kamuwa da cutar, amma ya ce tsarin na yanzu yana bada isasshiyar kariya daga rashin lafiya. Hukumar ta FDA na duba buƙatar Pfizer ta bayar da allura rigakafi ta uku wanda kamfanin ya ce ana buƙata yayin da ingancin ta ke ƙarewa tsakanin watanni shida zuwa watanni takwas.
A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda yayin da ake ɗaukar matakai iri-iri a 'yan kwanakin nan na ganin bayan 'yan ta'adda, wanda don haka wasu batutuwa kuma ke tasowa. Muhammad Nasir ya shirya mana wannan rahoto na musamman. Muhammad Gareka.
Matsalar rashin tsaro da ta baibaice Najeriya musamman yankin arewa wadda ake ganin ta gagar magani, matakan da mahukunta suka dauka yanzu jama'a na ganin cewa suna tasiri sosai. To sai dai duk da hakan wasu na ganin cewa dole ne fa sai mahukunta sun yi da gaske da aiwatar da dokokin da suka saka a jihohinsu kamin a samu hakkatacin maruwa. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i malami ne a sashen nazarin tarihi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, kuma ya shafe sama da shekara goma yana bincike akan ayyukan ta'addanci a jihar Zamfara. Ya yi tsokaci akan matakin da aka dauka na rufe kasuwanni.
Rufe kasuwanni abu ne mai tasiri, kuma zai yi tasiri matuƙa, saboda an basu cikin duhu, an basu cikin duhun kai, basu san inda ƴan uwansu suke ba, basu san abin da duniya take ciki ba. Kuma a tunani na a hasashe na lalle wannan zai iya yin tasiri idan an bi ka'idodin ruhe kasuwannin, saboda kasan duk kusuwa ta Najeriya duk wanda aka ce magarami ana tattalin ruhe ta, zaka ga an bude wata, an hana zuwa kasuwa, an hana dokan mai, an hana communication. Lokacin nan zaka ga su kuma wasu sun samu gabar da za su shiga su yi aikana su aikata aikin asha.
Duk da waɗannan dokokin da aka saka, ana samun rahotanni na kai hare-hare domin a jihar Sokoto, garuruwan da ke makwabtaka da jihar Zamfara. A ƙasa ga mako ɗaya an kai hare-hare har sau hudu. Na baya-bayan nan shine wanda aka kai a garin Wababe, wanda rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta ta tabbatar da aukuwarsa.
Lokacin da suka zo, APO da mutanen su sun tafi wurin da wadan security operatives, wanda a nan ma suka manta da fuel da komai nasu da kayan abinci, ka san yanzu sun dan tsinci kansu cikin wani matsi saboda container order din nan. Sun sai mai da kayan abinci din nan suka gode suka basu, sai sun tafi da mutum tara.
Akan hakan ne ma wasu mazauna yankunan ke kara shawartar mahukunta.
Kamata yayi a ce ni shawara ta ga waɗanda jami'an tsaro, wanda zan na tabbatar da sun yi ni sanin wannan shawara. In za su operation, to su kula da ƙauyukan da ke makwataka da waɗannan garin da za operation, saboda an kurba tsayin iskar nan fannin sun kai.
Masani kuma mai sharhi akan lamurin tsaro Detective Awal Baladir Mi'iya da Jami'ar Yusuf Maitama da ke jihar Kano ya maganta akan abin da ya kamata a yi game da dokokin da wasu jihohi suka saka.
Amma irin wannan dokan tana da wa'adi, ba ta wuce wa'adin wata uku, saboda idan ta wuce wata uku mutane kuma za su takura, tsanani zai yi tsanani. Mutane kuma wanda suke da sana'a an takura su, ba sa yin sana'o'insu, ƙananan laifuffuka kuma za su ƙara a cikin gari. Dole sai makotan jihohin nan gaba su sun yi amfani da wannan dokar, sannan za ta yi amfani. Dan an wata jihar ba ta yi amfani da wannan dokar ba, to za a dinga kuma shiga ta wannan bangaren wannan jihar da ba ta yi wannan dokar ba, kuma suna samun wayannan kayayyakin, kaga dokar ba ta yi amfani ba.
Da waɗannan dokokin da aka saka tare da fatattakar 'yan bindiga da ake yi, jama'a na cike da fata ta samun nasara da dawowa da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, mu ji inda aka kwana game da bukin nan na sallar lasar gishiri mai janyo jama'a daga ciki da wajen jamhuriyar Niger din. Salabar ma gare ka.
nan ina filin da aka saba gudanar da hidimomi na sallar lasar gishiri da ake kira kirsale a faransance, wacce ke tattara makiyaya Fulani da bugaje na jamhuriyar Nijar da na sauran kasashe makwabta domin sada zumunta tare da masanyar dubaru da hikimomi na kiwo.
Ni sunana Suleiman Ubahmu, ina president na commission fantasia, commission regional. Sallar lasar gishiri salla ce kaman wadda take da tarihi sosai. Salla wurin ga da ake yinta kaman wata zone ce wadda ake cema zone King Irazer, wadda kaman cawanta da yake fitowa kaman cawa ne wanda yake da gishiri. Da fa'idar taharin shine gishirin kaman yana ba bisashe isasshen lahiya. Dama makaya sun saba akwai wani lokaci da an yayi ko baka zo wurin gaba sai ka sayo gishiri ka zuba ma dabobi kaman shi yake bashi koshin lafiya. To su kuma yanzu in sun zo sai su samu gishirin cikin ciyawa kuma su same shi cikin ruwa, kun ga sai su koshi su samu lahiya kayan su koma ga garuruwan su na kudu wanda suka fito. To lokaci ne wanda gwamnati tana dauka amma bisa shi fuji. Kun ga yanzu deja a kirsale bata fara ba amma nan cikin dazuka na likitocin dabbobi suna tare a sun fara magani. Nan kuma lokaci ne wanda likitoci na wanda suke maganin sha na mutane kuma suke zuwa kuma su mutane magani. Kuma bisa harkar takardu da na aifuwa da na mutuwa na aure ana kiran zuzu su ma su je mutane su taruwa wanda ba su da takardu su amsa takardu. Kun ga abubuwa da yawa proje dawa an su duka masu hannu da shuni su ma lokaci ne wanda suke zuwa mutane suna saduwa da su suna ganin ayyukan da suke yi suna ganin suna kama kukan talaka suna gamo da su. Don ka akwai wasu kasashe wanda suna kusa da mu, misali da Mali da Nigeria da Algeria, wanda babu iyaka babu frontier tsakanin bisashen mu da nasu suna halarta wannan sallah.
Za dai a ci gaba da irin waɗannan hidimomi har tsawon kwanaki uku kamar yadda aka saba, wanda kuma bana shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ne zai halarci wannan biki domin ƙarfafawa makiyaya gwiwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga garin Engal dake yankin Agadez arewacin jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan shayi da matsalolinsa da kuma jin shin yana kare wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita bangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir dake asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Yawa barka da Hajiya Hawa.
To likita, da farko menene ma shayi ko kuma
kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin Najeriya ko a Najeriya ko a cikin bakake akan fi wa yara ɗan ƙanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a ƙasa, ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili.
A likitance menene yasa ake yin kaciya?
Yana da muhimmanci ne domin idan aiwa mutum kaciya yakan hana waɗansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta kaman wani abu da muke cewa phimosis, sai fatan ta rife wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan, sannan sai abin ya zama musu ciwo kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra, ita kuma ta sami ciwo na infection na ƙwayan cuta. a waɗansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma, waɗansu ma ba sa yi. Amma illan idan mutum har ya girma, abinda aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kamar mutum ɗaya daga cikin mutum 10,000 wanda zai iya samun kansa akan azzakarin shi. Amma bayan haka akwai ƙwayoyin cuta waɗanda za su iya mutum zai iya ɗauka ko kuma zai iya sawa, wato kamar iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya. Su kuma waɗannan ciwoyi ya haɗu da kamar wanda ake cewa ciwo mai karya garkuwar jiki HIV, akwai su syphilis, akwai su herpes, akwai su wata ƙwayar cuta ana cewa cytomegalovirus. Duk irin waɗannan cututtukan akan samu dalilin rashin yin kaciya, amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abinan, sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take ɗauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa, shi ne za a samu waɗannan cututtuka.
A wani lokaci ya kamata a yi kaciyar nan? Shin idan mutum yana ƙarami ne ko kuma idan ya ɗan tasa ko kuma idan ya girma?
Al'adar Turawa akan so a yi wa yaro wai tun bai gane zafi jiki ba, saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kace ba sa yi ne wai saboda kada yaronsu ya ji zafi. To amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne, akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi kaciya ɗin. To saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna ganganana, amma a musulunce da al'adance na Hausawa akan so yaro ya shekara kamar 5-7 waɗansu sukan ce sukan yi ne shekara 7 ne, waɗansu sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta nursery. Saboda yawanci a irin wannan shekara 4-5 shi ne ake kai yara nursery, suna shekara 6 daga nan za su fara primary da sauransu. To akan so kafin su fara primary a yi musu. Kuma a al'adar Hausawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba. To kuma a fahimta na lokacin sanyi ƙwayoyin cuta ba su cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba, shi ne dalilin da yasa ake yin kaciya a wannan lokaci.
Wato a al'adance ma akwai hikima, to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum?
To a kowane lokaci a likitance za a iya yi, tun daga haihuwar yaro har zuwa ma har ya girma za a iya, ba lokacin da ba za a iya yi ba. Waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma, sun kai adulthood, sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yanda ya kamata, saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin, saboda haka kowane lokaci za a iya yin kaciya.
To misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba, sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka, shin idan aka zo aka yi masa daga bayan nan zai samu lafiya?
Zai samu lafiya ƙwarai da gaske, domin ai bayan an yi kaciya ɗin za a ba da waɗansu ƙwayoyin magunguna wanda zai hana ƙwayan cuta ta hau da wanda zai kashe zafi har zuwa abin yawanci bai wuce sati ɗaya kwana 10 ya warke.
Ta inda wasu ƙwayoyin cuta da suka shafi HIV da wasu da kai lissafa ne da ba zai iya tunawa ba. Idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala, watakila mafitsara ta samu matsala da sauransu. Shin idan aka zo aka yi masa daga baya zai samu lafiya ga waɗannan cututtukan da
a to kafin a yi mishi kaciya ɗin za a ba shi magani domin a warkar da waɗannan abinan, saboda za a yanka jikin fata ne ba yiwa da waɗannan ƙwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya ɗin, saboda haka za a ba shi magunguna wanda zai kashe waɗannan ƙwayoyin cuta, bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya ɗin.
To idan aka ba shi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyan ba, shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo?
Idan wajen da ya samu waɗannan cutar yana tare da shi zai samu, sai dai wajen misali ko a wajen iyali ne idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata ɗin kuma ba a yi kaciyan ba ya sake komawa ya sadu da ita, to shi ma zai sake ɗauka a yi. To sai dai idan ita ma, saboda yawancin waɗannan kamar STDs da ake kira, yawanci dole idan an yi treating namiji an ba wa namiji magani, ita ma mace da ake tare da ita ma sai an ba ta magani. Saboda haka akwai aunan da za a yi ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin ƙwayar cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi. Saboda haka nan sai a ba da magunguna din sai zama an yi maganin cutar da yake damun namiji mijin da kuma wanda yake damun mijin.
Shin ya za a kwatanta yawan irin matsalolin nan musamman ma a Najeriya? Shin akan samu irin matsala haka?
To akan dan samu, amma yawancin mutanen Najeriya su suna yin kaciya. Kowane kabila ma na Najeriya yana yin kaciya. Saboda haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne, ko kuma shi ma yana da ciwon, ita ba ta da ciwon zai iya sa mata.
Ba wai rashin yin shayi din bane.
Ba rashin yin shayi bane.
Daga ƙarshe likita wata shawara za ka ba wa jama'a kan idan ma sun dan ji wani abu ya kamata bai a ce mutum ya duba lafiyarsa.
Malam Bahaushe ya ce lafiya uwar jiki. Saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai ba ne. Duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti, saboda su likitoci harkansu ne za su iya gane wace cuta ce kuma ya yi kamata a yi wa wannan cutar domin mutum ya samu waraka.
To masu sauraronmu, kada da ku sha'afa duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abu Yazid Bashir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Za mu fara da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa muna kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da kar ta amince da buƙatar da Shugaba Buhari ake mata ta neman sake karɓo bashi, domin bashi na neman yi wa ƙasarmu yawa, kuma gashi ba gani a ƙasa muke ba, don haka ba mu ga amfanin baɗi idan har babu rai ba. Sai kuma ra'ayin Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya, macewa salam sashen Hausa na muryar Amurka. Haƙiƙa yin garkuwa da sarkin Bungudu na jihar Zamfara a hanyar Kaduna zuwa Abuja da wasu 'yan ta'adda suka yi abin baƙin ciki ne. Ya Allah, ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasarmu Najeriya da nahiyar Afirka kai da ma duniyar baki ɗaya. Amin suma amin. Shiko Haruna Muhammad Katsina ce yake kaico, mu dai a jihar shugaban ƙasa, wato jihar Katsina, ba mu san ana yin mulkin dimokuraɗiyya a wannan lokaci ba. Duba da ganin tunda gwamnatinsa ta hau mulki, muka tsunduma cikin kuncin tsadar rayuwa mai muni. Daga ƙarshe sai ra'ayin Bakku Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers, mai cewa haƙiƙa yadda harkokin sadarwa a wannan zamani suka zama jigon rayuwar al'umma ta ɓangaren zumunci da kasuwanci, ya nuna cewa al'ummar Zamfara suna cikin takura saboda dalilai na katse layukan sadarwa da aka musu. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa katsewar ta zama silar samun zaman lafiya a jihar. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun fuskanci cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannun laifukan yaƙi, in ji hukumar Human Rights Watch a yau Alhamis. Kana an ji cewar Koriya ta Arewa ta ce daga wani jirgin ƙasa ta harba makami masu linzami waɗanda ta harba a jiya Laraba. Karo na farko da kasar ke ɗauke da makamin nukiliya ta gwada wannan tsarin na harba makamin daga jirgin ƙasa. Haka zalika an ji cewar a ranar 26 ga watan Satumba Jamusawa za su fita rumfunan zaɓe na tarayya don zaɓar wanda zai maye gurbin Angela Merkel.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima can, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin, da Julie ne da station wacce ta haɗa mana shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.